sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga ofishin Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 kuma kuna iya samun mu a koyaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com a Nijar za a iya samun mu ta rediyon amfani Fara'a Niyya da Dalol sai Alfa Radio da ke kuma su Ghana Mai sauraro barkanku da wannan lokaci a cikin shirin sashen Hausa na musamman daga nan Abuja don kalubalen coronavirus da ya sanya rufe wasu sassan mu a birnin Washington DC. Ni ce Madina Dauda zan gabatar da shirin da ke kunshe da labarin amawali ko kuma kallon rufe baki da hanci daga Bauchi a jamhuriyar Niger. Jama'a ne suka soma kokawa akan rashin kuɗin yin hidimar sallah. Sai shirin yanayi da muhalli da shirin jaridun jamhuriyar Kamaru za mu kammala shirin da darussan Ramadan duk kafin nan a dakaci labarin duniya
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Mai magana da yawun gwamnatin Sudan ta Kudu, Michael Makui, da sauran dukan mambobin kwamitin da ke sa ido akan annobar cutar COVID-19 su 15 sun kamu da cutar wanda coronavirus ke janyowa. A ranar Litinin din da ta gabata ne mataimakin shugaban kasa na farko a Sudan ta Kudu, Rick Machar, ya bayyana cewa shi da matarsa Angelina Taney, ministan tsaron kasar, sun kamu da cutar coronavirus. Bayan da aka tilastawa mambobin kwamitin na coronavirus yin gwajin cutar. Makui ya ce mambobin kwamitin sun kamu da cutar ne a lokacin da suka gudanar da wasu tarurruka lokuta da dama a babban birnin kasar. A wani labaran daban kuma sama da mutum 200 aka kashe akalla wasu su 300 kuma suka jakkata a rikicin kabilar da ya faru a makon da ya gabata a jihar Jonglei dake Sudan ta Kudu a cewar shugabannin yankin Jama'ai a yankin sun ce wasu matasa dauke da makamai da ake kyauta da zaton daga babban birnin Paibo suka fito su ne suka kai farmakin a kauyuka hudu a ranakun Asabar da Lahadi Ana Amerika kuma shugaba Donald Trump na kare kansa akan tallata maganin masassarar cizon sauro da kuma yin amfani da shi a matsayin kariya daga cutar COVID-19. Wannan zaben kaina ne abinda Trump ya faɗa kenan. Ya kuma ƙara da cewa maganin da aka rade ana amfani da shi shekara da shekaru wato hydroxychloroquine an san aikin sa. An shagwara shugaban lokuta da yawa amma baya dauke da cutar. Babu wata kwakwarar hujja a kimiyyance da ta nuna cewa maganin na yin kariya daga cutar ko yana maganin cutar da coronavirus ke janyowa wanda ta kama akalla mutum miliyan 4.8 a fadin duniya. A jiya Talata jakada na musamman akan cutar COVID-19 a hukumar lafiya ta duniya wato WHO ya faɗi cewa cutar ta coronavirus za ta ci gaba da zama barazana ga jama'a. Har sai an samu rigakafi ko maganin cutar mai kyau. A wata hira da gidan talabijin din Sky News na Birtaniya, Dr. David Nabarro ya ce hakan na nufin akwai bukatar duniya ta san yadda za ta ci gaba da rayuwa da cutar ta COVID-19. Nabarro ya ce yayin da duniya ke mai da hankali akan neman rigakafi, kuma akwai alamun samun nasara. Hukumar WHO ta yi imanin cewa za a samu rigakafin tsakanin akalla shekara 1.5 zuwa 2.5. Ya kuma ce dole ne a ci gaba da bin matakan yin nesa-nesa da juna da sauran matakan kariya zuwa lokaci mai tsawo. Nabarro ya kara da cewa hakan ba yana nufin rayuwa ta tsaya bane. Ya ambaci kasashe da ke ci gaba da daukar matakan kariya yayin da jama'a ke gudanar da harkokin su na yau da kullum kamar Singapore, Jamus, Korea ta Kudu da wasu kasashen da suka ci gaba. Nabarro ya kuma ce har yanzu wasu cututtukan na zama barazana ga jama'a kamar HIV da ke sanya AIDS wato cutar da ke karya garkuwar jiki. Ya ce ta tilastawa mutane canza ɗabi'unsu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta zargi bangarorin Afghanistan da ke fada da juna da kisa da kuma jikkata farar hula sama da 430 a makonni 6 da suka wuce, inda suka yi watsi da dokokin ƙasa da ƙasa da ke kare farar hula. Rahoton da rundunar dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan ta fidda a jiya Talata na zuwa ne a daidai lokacin da jami'an Afghanistan da Taliban suka ba da rahoton barkewar sabon fada a larduna da yawa, inda bangarorin biyu ke zargin juna akan kisa da jikkata farar hula. An samu rahoton cewa dakaran Afghanistan sun kai harin bom a wani karamin asibiti a jiya Talata a lardin Kunduz dake arewacin kasar a wani yunkuri na dakile wani hari na ƴan Taliban a babban birnin lardin da aka yi wa kawanya wanda shi ma ake kiransa Kunduz. Ma'aikatar tsaron Afghanistan ta ce dakaranta sun kashe akalla ƴan bindiga 40 abin da ya tilastawa ƴan Taliban din tserewa amma bata tabbatar da harin da aka kai ta sama akan asibitin dake yankin ba. Harin da aka kai ta sama ya lalata wani bangaren asibitin kuma an samu rahotannin mace-mace. Sau biyu ƴan Taliban na mamaye lardin Kunduz a baya. A jiya Talata jami'an Pakistan sun faɗi cewa wani harin bom a bakin hanya da aka kai kan wani ayarin sojoji. A gefe guda kuma da wata arangama da ta faru da ƴan bindiga a kudu maso yammacin lardin Baluchistan sun yi sanadiyar kisa akalla sojoji da farar hula 7. Wata sanarwar rundunar soja ta ce a wani lamarin dakaran soja da ke kan hanyar komawa sansanin su bayan kammala aikin sintiri a daren ranar Litinin. Wani abin fashewa ya taba motocin su ya kuma fashe. Sojoji 6 da direban su sun mutu. Murad Malok da kusan shine mai magana da yawun kungiyar ƴan awaren Baluchistan yayi ikirarin cewa kungiyar ce ta dasa bom din. A wata sanarwa da ya tura wa manema labarai ya faɗi cewa dakaran Pakistan din da aka kai wa harin suna gadon wasu injiniyoyin wani kamfanin sarrafa mai da gas ne a yankin. A wani lamarin daban kuma sojojin Pakistan sun ce wata musayar wuta da aka yi da ƴan ta'adda a wata gundumar daban ta Baluchistan ta yi sanadiyar kisan wani soja sai dai sanarwar ba ta yi ƙarin bayani ba.
Madalla jama'a yanzu haka suna ci gaba da yin amfani da amawuli ko kuma kallon rufe baki da hanci a wani mataki na kariya daga kamuwa da cutar COVID-19 da ma wasu nau'o'in cututtuka da ake dauka ta hanyar shakar iska waya Allah ta baki ne ko kuma hanci. Abdul Wahab Muhammad yana dauke da ci gaban wannan rahoton.
Sai dai kuma bincike yana nuni da cewa irin waɗannan kallon rufe baki da hanci da ake kira da sunan amawuli teloli kan dinka irin su domin sayarwa a kasuwanni ko kuma akan titunan manyan garuruwa wanda ba sa da ingancin irin waɗanda hukumar kula da lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya WHO da kuma hukumar kula da tsaftar abinci da kwayoyi na Najeriya wato NAFDAC suka amince. Dr. Ralwan Muhammad shine shugaban hukumar ayyukan lafiya matakin farko a jihar Bauchi.
To a gaskiya dan abin da ake yi bakin akwai wayan da ya kamata a duniya gaba daya ka yarda da shi shine idan ka sa ka hura lighter ko lighter ko candle idan ka hura zai mutu. To kaga wancan duwan da ake dinkawa da yadin nan yawancin su a gaskiya ba su da kyau kuma su masu hukuma masu kula da abinci da magunguna na Najeriya wato NAFDAC sun aiko mana da magana cewa wayannan abun ba sa karewa amma suna kare kura ka suna karewa amma ba sa kare wayan cutan waje shiga dama ana amfani da shi a cikin jama'a ne da anguwanni da kasuwanni ake amfani da shi amma kaga mu da muke do mara lafiya a gaskiya ba yarda mu amfani da irin wancan ba.
A dangane da sanin muhimmancin yin amfani da amawalin don kariya daga cututtuka da ake yadawa na ji ta bakin wasu ƴan Najeriya ga kuma abin da suke cewa
gaskiya yana da muhimmanci sosai saboda likitoci da manyan hukuma ma'aikatan kiwon lafiya sun ba da umarni cewa yana kare yaduwan coronavirus. Abin ma ya yi tsada yanzu irin wanda aka yi standard one wanda aka yi wanda likitoci suka tsara yin amfani da shi yana tsada da in ka je chemist suka sai shi akan 500 na gaskiya packet daya amma za a ce ma ya fi sau 10,000 yanzu ko sau 15,000 a gaskiya so ba kowa bane ke da damar siya irin wannan abin dole mutum ya fara dinkawa da kansa.
Sunana Bulak Afsa.
Ko me muhimmancin sa gare ki?
Dalilin da yasa nake sawa shine aka ce idan hannunka ba tsafta fa ka bari ya je ko ido ko hanci ko baki kuma na riga na saba da kafin sani zanga hannu na je ko ido ko hanci ko baki ko goge zuwa wani shi ne ji to idan na rufa haka zai rage yawan hannuna da zan iya kai fuskata tun da ma shi hannu kana iya sawa ne kasa a can kuma ka dauko cutar kasa so dalilin da san ke sawa
suna na polarude to wannan da kamar yanda likitoci da masu aiki bangaren lafiya ko suna suke ba mu shawara cewa musa shi yasa nake sawa
to amma na ga nakan nan ko ba irin yawanci wanda aka saba kaman bana ba naka baki ne ko na kasuwa ne kasa
gaskiya na kasuwa ne don na ne mana ne mana rasa ne shine na ga masu yin kasuwa suna sayarwa na siya
duk kaman ka siya
na siya 150
to amma kuma an ce ai baya da inganci
to kaman yanda na ga ma na yi ta neman har na gaji kuma ranan na so shiga cikin jama'a ne shine kawai da na ga wannan na siya don gaskiya na ne ma na je su chemist da duk inda na ga kamar za su sayar duk ma na rasa shi yasa na samu wannan
dole ne dai kasa ya kawai
gaskiya dole na siya
Abdulwahab Muhammad wadda Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Mun gode Abdulwahab. A jamhuriyar Niger kuma jama'a ne suka fara kokawa da rashin kuɗin yi wa iyalansu hidimar sallar ƙarshen azumin wannan shekara. Wani abu da suka alakanta da cutar gama duniya ta coronavirus da ta sa tattalin arzikin duniya a wani mawuyacin hali. Haruna Mamman Bako, Jamuje.
A daidai lokacin da azumin watan Ramadan na wannan shekara ke danna zuwa ƙarshe, magidanta ne ke kokawa a nasu bangaren dangance da rashin kuɗaɗe na yi wa yara da mata kuma iyali kayan sallah da ake sawa domin zuwa sallar Idi ko kuma domin zuwa gaida ƴan uwa da abokan arziki wani magidanci Alhaji Sani mai kaset ya ja hankalin magidanta game da irin matsalolin da duniya ke ciki na tattalin arziki sanadiyar cutar mashakota coronavirus
kenan ya kamata mutane su gane kuɗi ne babu ga yanayi da shigo wanga tiroli su ma yi hakuri da abin da sunka gani kawai ba ta dukin yara ma yanzu akai ba dan shi yanzu mutum abinci da suka bi da ba mu gani to su mata yan kaina da gashi ba sai su taba nasu ji ba kuma sun ga abin da ake ciki ai ba jahillai bane ko suna cikin gidaje sun gani in babu ai babu da za a yi musu sai su bari su ga tun da duwar an kai in namiji na da ai bai hana mata ta bai hana mata ne amma in kaga bai yi ba to mutum da adda hankali duka ta sani sai su zauna su hada kai da mijin ta su gane babu na ta hankuri
su ma magidantan da na samu tattaunawa da su sun nuna irin matsanancin halin tattalin arzikin da cutar gama duniya ta coronavirus ta jefa su a ciki a wannan shekara inda ma suke ganin sai ta Allah koda zai yi su iya samarwa iyalansu sabbin kaya na kawa domin sallatar ƙarshen azumin watan Ramadan na wannan shekara
sunana Ali Muhammadu gidan kibiya dan ce da mukan sallah ni yanzu da ganin nan ina da yaro guda hudu wanda kai min kuka ni ba sanin mu wasu tana dan hali ba tabi da musu koda ina yan tagunan gana na osho ta samu su amma ni dai da dan dai ba wajen ubangiji ba banda hali musu wanda zan taguna bale in sai musu wata yan takalumma nan ga sanan da bale ita wata san dai indai sabu tsaba da nin ba ta sai dan kulkula mana
Murtala Abdu bayanin kan dumu ka ga shekarar bana lamarin sai a hankali yanayin kasuwanci dai da ja kowa da kowa ya ga yadda lamarin ya kasance na biyu masu dan nomino min nan kan dari in kan nura nan wasu ke samun da abin da suke bana an hana noma ba tare da an samu wasu kuɗi a banki shi ba shi ba a game al'umma a ce kwata kwata ba za a kai ba me amma na san kashi 80 a cikin 100 na mutane wanda sun kasaba kan dumke zaka iske bana ba su samu sun kai shi ba yara sai su hakuri da yaran kuma mun san mun iya mallaka su me amma masu ya su yi hankulin su ne mata yaro ka iya mallaki abin ka ce mai sa'in tsohon takawanki mai ka goge mai mai matsalar daga mata ta kusa mata ba su da lisi
suna na Alhaji Ibrahim mai sai ka me ya ka sai wasu fure to kowa sabin nan ka su kandare cikin wanga wata tun kamu wannan wata babu kasuwanci babu kasuwanci kwa sun tsaye na aiki kenan dan haka in ka gare mutun ya dubi to sai ya yi ta ne zai dindar koko yara da mata su waɗannan wada kasan ko babu na sai musu amma kai mai gida kan babu maki sai da kai hankuri wata kila ko sai in kai ta ne dan kowa sabin nan ka ko matan ma da yaran ba su tunani ko ba kai musu ba za a samu matsala ba wasu ya samu matsala kai kowa zuwa nan to duk abin da gudana so kaya a zo a sai suwa kaga babu kasuwanci kenan dole game da wannan sallah sai an yi hakuri gaba daya
duk da yake da saukin yaduwar cutar ta COVID-19 ko COVID-19 a jamhuriyar Niger a halin yanzu har yanzu ɗan kasar na jin radadinta a harkokin su na yau da kullun abinda ya shafi hidimomin sallah na wannan shekara Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
madalla Haruna kada a sha'afa ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan ofishin mu dake Abuja kafin mu kawo muku shirin mu na gaba a shakata da wannan Abuja akan mitoci 16 21 da 25 ga shirinmu na gaba.
Masauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka. Aisha Mu'azzu ce take muku maraba a cikin shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Biye da shirin yanayi a makon da ya gabata, Dr. Mahmud Muhammad, ministan yanayi a Najeriya, ya koro bayanai kan irin ayyukan da hukumar take yi a fannin lafiya. To shin wasu irin ayyuka ma'aikatar yanayi take gudanarwa a fannin lafiya? Wannan ita ce tambayar da wakilinmu Nasir Adamu El-Hikaya ya yi wa ministan.
Muna da aikatan lafiya waɗanda bayan tilbil azal da aka faro lokacin mulkin mallaka, akwai wanda ake ce maduba gari, sun yi aiki sosai a lokacin nan kuma har a gobe suna taka rawa. Muna da su a nan da yawa a yanzu haka. Daga lokacin da wannan annoban ta barke, muna da ma'aikata irin waɗannan sama da 7,000 wanda an watsa su a dukkan ƙananan hukumomi na ƙasar nan don su faɗakar da mutane, su ilmantar da su, su ba su shawarwari na yanda za su guje ma yaduwar wannan cuta, na yanda za su yi idan yau an ce ga wani yana da alamun wannan cuta, ina zai je ne me ya kamata a yi, na yanda idan an samu wanda yake da shi ya za a yi a kauce mishi don kar mutum ya kamu ko kuma ya zamana ya taimaka wajen yaɗa ma mutane. Suna nan suna wannan ilmantarwa a yanzu haka ma maganan da ake yi. Bayan waɗannan dubu sama da 7,000 din kwanan nan mun horar da mutum 100 waɗanda su kuma za su horar da mutum 3,000 da za su ƙara shiga cikin ƙasar nan don ci gaba da ilmantarwa akan ita wannan cuta. Muna kuma raba kayayyakin kare kai kamar su irin wannan takunkumi, sinadarin wanke hannu idan ba ruwa da sabulu. Kuma wani babban abin alfahari shine ainihin ma'aikatar muhalli tana da wani bangare nata wanda shi kanshi yana kirkiran wannan sinadarin wanke hannu, wato bangaren mu na bincike akan gandun daji. Sanin kowa ne itatuwa suna ɗaya daga cikin hanyoyin da ake samo magunguna, ko turawa da zamu ga an kawo maganin wancan maganin wannan an sa shi a kwalba sibil da kyau da shi. In ka bi diddigi za ka ga da yawa daga itatuwa aka samu waɗansu su. To muna da wannan ma'aikatan, saboda haka wannan ma'aikata tana taka rawa hatta wajen ƙoƙarin samo ayyuka, domin dole a yanzu ɗin da kuma an ga bayan wannan cuta wanda Allah da zamu ga bayanta wajen ƙirƙirar samo ayyuka.
Karin dango suka sake kunno kai a yankin gabashin Afirka musamman ma Kenya, kuma mafi muni da aka taɓa fuskanta a ƙasar ta Kenya cikin shekaru 70. Masanin ilimin kimiyyar noma da yanayi daga Niger Dr. Abubakar Mamman Manzo ya yi mana bayani kan tushen waɗannan farin dango da kuma irin haɗarin da ka iya kasancewa ga kakar damuna a yankin gabashin na Afirka, musamman bisa la'akari da gargaɗin Majalisar Ɗinkin Duniya kan yiwuwar samun matsalar ƙarancin abinci a sanadiyar waɗannan farin dango.
Ba ce ta fara tun kwarin shekarar wannan 2020 abin da ya taso daga wajen kasashen Arabia ne kamar kasar Oman da Yemen da kuma Saudi Arabia tun 2018 ne sai aka samu wani ruwan sama wanda ya sauka ba shiri to daga wannan lokacin ne warin nan suka yi ka yaduwa suka yi girma kuma har lokacin da suka kai suka zamanto kamar sansan kai inda za su iya su bunkasa to a lokacin nan ne an shiga 2019 sai zamanto sun kado wajen abin da shahi da Sudan Somalia Ethiopia kuma zuwa wajen karshen shekara 2019 sai ga su wajen Tanzania Kenya Uganda farin shekara ta 2020 a lokacin ne suka fara bankaduwa wajen nan shi ne abin da ya kamata a sani bisa kan duka farin dango lalle fara ce wanda yake na da illa sosai ga duka wata wani ike wata ciyawa saboda kaman a rana guda tana cin ciyawa da ta kai yawanin jikinta kenan in ka dauki fara ko mun girmanta in ka dauka kenan in yawanin jikinta gram 2 tana cin ne gram 2 a wuni guda kuma abin da za a sani shine cewa a wajajen nan da muka yi magana kamar Kenya Tanzania Uganda da sauransu sai zamanto cewa yanzu shibuka lokacin nan na watan April da suka yi fara shibuka na tunda damuna biyu gare su kuma damunan su ta biyu wanda suke kama daga watan April ne to a lokacin watan February duka zuwa March lokacin nan ne faran nan ta shigo wajen kenan ka gani da akwai dardar na mize faru inda mutanen suka zo suka fara noma kuma suka yi shuka abun ya fito kenan faran nan
iya abinda lokaci ya bamu damar kawo muke nan sai ku tare mu a makon gobe domin sauraron wani sabon shirin yanayi da muhalli idan Allah ya bamu iko a madadin bakin namu da wakilin mu Nasir Adamu Elkaya sai Judith Letters question da ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azzam ke cewa ku huta lafiya ma'assalama
Makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Lokaci yayi da Awul Garba zai ba mu sharhin jaridun Jamhuriyar Kamaru.
Jaridar mu na wannan makon ne da jaridar Le Message ta kasar Kamaru an da a farkon shafin ta labarta mana cewa jagoran adawan kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Maurice Kamto ya nemi ganawa da ministan cikin gida na kasar Musa Atangaji an da ministan yace yanzu dai ba shi lokacin da zai saurare shi sai kuma jaridar Nation tace ta hango mana cewa yanzu dai cutar COVID-19 tana ci gaba da ruruwa kamar wutar daji a fadin kasar cikin da gwamnati ta sassauta waɗansu dokoki a kasar ta Jamhuriyar Kamaru sai kuma jarida ekonomi anda ita kuma ta fayyace mana cewar masu gidajen otel yanzu haka sun fara kokawa kan yanda suke fama da rashin kusurwami musamman ma a yayin da wannan cutar ta COVID-19 ta bullo a cikin kasar Kamaru sai kuma jarida Expression anda ita kuma yabawa gwamnatin shugabe ta yi wajen kokari da take yi na gina waɗansu tagwayen hanyoyi masu tsawon kilometer 234 tsakanin birnin cinikayya kasar Kamaru Duwala zuwa fadan gwamnatin kasar Jamhuriyar Chad in Jamaina domin inganta kasuwanci a tsakanin kasashen guda biyu jaridar Emergence kuma shagube ta mana kan yadda mata suke kokawa a yayin da ake kame mazajen su ba bisa ka'ida ba a bangaren yan awarin kasar Jamhuriyar Kamaru anda rikici yake cinyewa yau shekaru hudu kenan sai kuma jaridar Cameroon Tribune anda ita kuma ta bayyana mana cewar bangaren ilimin kasar Jamhuriyar Kamaru ta bayyana ranar 1 ga watan Yuni 2020 anda dalibai za su koma makarantun su kasancewa kullum makarantun da gwamnatin ta yi domin kula da cutar COVID-19 a fadin kasa, sai dai waɗanda suke ajin jarabawa ne yanzu haka za su koma domin su gudanar da ayyukan su. Jaridar Refresh kuma ta ce ministan kudin jamhuriyar Kamaru Musa Lewis Mutaze ya gana da shugaban cibiyar kasuwanci na kasar Kamaru domin jin koken ƴan kasuwa kan matsalar da suka fada yayin bullar wannan cuta ta coronavirus a kasar. Zamu kammala shan jaridun namu na wannan makon ne da jaridar The Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru, anda ta ce ƴan sa kai da ƴan kaso da gora yanzu dai sun cefke waɗansu ƴan ta'adda guda uku wanda ake cewa maharan Boko Haram ne a kan iyakar kasar jamhuriyar Kamaru da kasar tarayyar Najeriya. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A yanzu sai shirinmu na ƙarshe, darussan Ramadan.
Sunana Abdullahi Balalau, shugaban kungiyar jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna. Muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka, lokaci mai tsada a rayuwar musulmai, lokacin azumin Ramadan. Dewa daga cikin al'ummar musulmi waɗanda aka yi azumi da su bara, bana ba da su za a yi ba, Allah subhanahu wa ta'ala ya kafa rayuwarsu. Muna addu'a Allah ya gafarta musu. Mu da muka saura, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya wa rayuwarmu albarka, kuma ya sanya mu cikin waɗanda ake kyantawa. Azumin Ramadan na da darasi mai yawa. Babban darasinsa, Allah ya wajabta wa al'umma yin azumin Ramadan. Qur'ani ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya kuma masu imani, an wajabta muku yin azumi kamar yadda aka wajabta wa waɗanda suke gabaninku. Allah ya yi haka ne ko za ku tsare dokokinsa. Kenan ba mu muka fara azumi ba, al'ummomi gabata sun yi azumi. To muku yin azumin nan zai zamanto akwai darasi a cikin sa. Babban darasin da ke cikin watan azumin Ramadan akwai hada kan al'ummar musulmi. Duk inda musulmi suke a duniya suna yin azumi a lokaci guda cikin wannan wata na Ramadan. Duk wanda ya azumin ba a Ramadan ba, ba a kiran azumin a matsayin azumin Ramadan. Kenan kaga an samu hadin kan al'ummar musulmi. Allah ya kawo mu lokaci ne na addu'o'i da ake karban addu'a. Allah ya kawo mu lokaci da Allah yake yanta bayi wanda sun cancanci zuwa gidan wuta, sai Allah ya ce nayi muku rahama yanzu kun zama ƴan aljanna. Ya ake samun wannan? Sai an dage. Shi yasa manzo Allah ya ce man qama ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wanda ya tsaya cikin watan azumin Ramadan yana mai imani, yana mai neman lada, za a gafarta mishi duk abin da ya aikata na zunubi.
Da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na musamman daga ofishin muryar Amurka dake Abuja. A madadin dukkanin ma'aikatan muryar Amurka, ni Madina Dauda da na gabatar da shirin nake sallama da ku. Mu wani lafiya.
Bonjour, au micro.